أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 11 ga watan 3 shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan 6 shekara ta 2001 miladiya. dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Mukhtasaru Siratir Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma shine darasi na 20 daidai. matashiyar maganar da zamu tashi kanta wa cikin littafin Mautu Khadijata wa Abi Talib. Mautu Khadija wa Abi Talib, wato labarin mutuwar ummuna Khadija da kuma mutuwar Abu Talib. darasin da ya gabata abinda muka tsaya a kan shi wato kasidan nan ta Abu Talib, wanda yayi yana zargin Quraishawa kan irin yadda suka sanya wa Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib takunkumin kare tattalin arziki da kuma yanke alaka da su. da maganar takardar yarjejeniya da ta kunshi hakan, wadda aka rataye ta a dakin Kaaba, da bayanin waɗanda suka zo suka yi ruwa da tsaki wajen karya wannan ka'ida, wannan shine abin da muka tsaya a kai. yau kuma za mu tashi kan labarin mutuwar Khadija da Abu Talib. malam yace wa matat Khadijatu Ummul Mu'minin radiyallahu anha بعد موت أبي طالب بأيام. أمنا خديجة الله شكاله دا قريتها تاموت نباية متور أبو طالب دائم وتنسكواني. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه. سي وتو بلائي يطننتك من ذن الله وهلا تكيمس متك من قومه دا قبانجر متاننس بسي إيمان لسيبا بعد موت خديجة وعمه بين متور خديجة دكو متور بفنسا أبو طالب وطن متالي ودابي سوسك لنك بيما أنب كاليا ألوك تنسم دكوة بفنسا أبو طالب دكما ما ترس خديجة وتجرؤوا عليه قريشا واسم تولري وجمع عملسا منزن الله تهين مزقناوا وكاشفوه بالأذى سنفتو مسسرري دسو تسوى وارادوا قتله أرماسن ينفن كشيشي فمنعهم الله من ذلك وبنجي تعالى ني كوي هنا سين هكا بيباس ايكو با بيباس قدره با. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم في الهجر. عبد الله بن عمرو بن العاص يتي ناهل ارتكارن قريشاوا وقد اجتمع اشرافهم في الهجر الوقتي شوغبانن سو سن تارو غبا دايا ادايدي ورين دا كي كرا هجر اسماعيل. Al-Hijr a jikin ɗakin Kaaba shine bangaren arewa, wanda za ku ga wata gajeruwar katanga da tsawonta bai kai na sauran ɓangarorin ɗakin Kaaba ba. ina jin mun sha yin magana a kanta cikin darussa da suka wuce baya. to sun taru a wannan waje suna zaune. fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin tattaunawarsu sai suka ambaci manzon Allah. fa qalu, waɗansu suka ce ma ra'ayna misla sabrina alaihi saffaha ahla mana وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. suka ce ma ra'ayna misla sabrina alaihi, bamu taba ganin abin da yake hakurin mu ba da muka yi game da manzon Allah. wai suke yaban kansu su Quraishawa. suka ce saffaha ahlamana, ya wautar da tunanin mu da hankalin mu. washatama aba'ana, ya zagi iyayen mu. dan Allah wa annabi ya taba zagi ba wanda annabi ya taba zagi. amma idan ya ce gumaka ba su da iko na kudura da irada sai ya zanto wannan zagin gunki. kamar yau ahlus sunna babu wani wali da suka taba kama wa suka zaga. amma idan ka ce wali la yakhluqu wa la yaqdiru alal ihya'i, ba ya da ikon halitta ko halitta ko rayar da mutace, ta ce ka zagi wali. idan ka ce ba a tawassuli da sunan wani wali, ana tawassuli da sunan Allah ne. dan Allah ce wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi, sai ce kai dan neman tashin hankali ne, ka zagi waliyan Allah, ba wanda ka zaga. Kaga dai tsarkin baki ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma tare da an tumce shi cewa wai ya zagi allolinsu, suka ce saffaha ahlamana, ya wutar da hankulanmu, ya nuna duk ba mu da hankali, shi kadai ne mai hankali, shi kadai ne mai basira. Shi fa bai ce haka ba, kawai dan yayi zaben da sun tabbatar zaben shi yafi nasu zaben. To dama ai wajen zabe ne ake gane hankalin mai hankali da rashin hankalin mara hankali kuma. Lokacin da duk mutum ya zaba ya darje abu mai kyau wanda zai amfane shi a duniya da lahira, to ai kaga yana da tattaccen hankali. Yayin da duk mutum ya yi zaben tumun darakuwa, wannan ya nuna nakasa da tawaya dangane da hankalinsa. Wa farraka jama'atana, suka ce ya raba kan mutanenmu. Duk wanda ya zo da gaskiya sai an tumce shi da cewa wai ya raba kan jama'a. Wa bainama hum fi zalik id aqbala fastalama ar-rukna, suna cikin wannan yanayi ne sai kawai ga manzon Allah da ya zo bai ce komai ba. Fastalama ar-rukna, sai ya je sumbaci Hazrat al-Aswad. Falamma marra bihim, yayin da ya wuce ta inda suke, kamar zai dawa fi kenan, ghamazuhu, sai aka rinka nuna shi da baki, al-ghamz kenan, ana yi dake ana ga kinan gurin, ga wanda ake magana nan ga kinan ya zo. Wato duk wannan nau'i ne na cutarwa. Wa fi hadithin annahu qala lahum fi thaniya laqad ji'tukum bizzabh, a wani hadithin an ce lokacin da yazo kewaye nabi cikin dawafinsa yaga quraishawa, sai ce laqad ji'tukum bizzabh, wato nazo muku da abin da zai bakanta muku rai, ko gani ina dawafi a dakin Allah. Wa annahum qalu lahu ya abul qasim, su kuma sun ce da shi ya abul qasim ma kunta jahulan fansarif rashidan, suka ce ai ba jahili bane bai kai tunai abin da kai, tafi kana kimtsatse ko shiryayye, ma'ana farjininsa sai yasa suka kasa zaginsa a gaban idansa. Wannan riwaya ma da yake al-hadith rawahu al-bayhaqi an al-hakim an al-asam an ahmad ibn abd al-jabbar an yunus an muhammad ibn ishaq, wato alamar riwayar hadithan akwai rauni a ciki, saboda muhammad ibn ishaq mudallas ne, idan yayi anana ba a amintuwa da riwayar sa har sai in izafar rahab at-tahdid, idan yace haddathana ko haddathani akhbarana aw ko akhbarani, to shine sai a karbi riwayar sa. Falamma kana min al-ghad ijtama'u fa qalu dhakartum ma balagha minkum hatta idha ataakum bima takrahun taraktumuhu wa bainama hum kadhalik idtala'a alayhim, malan yace falamma kana min al-ghad wa shagari idama usai quraishawa suka saki taruwa, fa qalu suka ce zakartum ma balagha minkum hatta idha ataakum bima takrahuna taraktumuhu, yace gashi kun ambaci duk irin abinda kuka sami ikon ku faɗa, amma lokacin da yazo muku da irin abinda kuke ki sai kuka kyale, ma'ana da baya nan kun yi da shi, da yazo kuma ya faɗa muku magana mai zafi a madadin lokacin ya kamata ku ce masa wani abu amma sai kuka kyale shi. Fa bainama hum kadhalik, suna cikin wannan yanayi istala alaihim, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu, sai sashin su yace da sashi, qumu ilaihi wasbata rajulin wahid, ku tashi mana gaba ɗaya ku yi zaburar mutum ɗaya akan shi, diran mutum ɗaya ku kai masa hari, idan ya so ma ku gama da shi duk abin da zai faru ya faru, amma da mutum ɗaya ya ta'addanci dangin gidan Banu Hashim ko Banu Abdul Muttalib, suna da ikon daura damalar yake su fuskanci wannan gidan, amma idan aka ce dukanku ne Qurayshawa ko akwai wakilcin kowane gida kowane family kowace kabila, to kaga su kadai ba za su iya abin da kuka mallan sai me kake yi ne wai haka, ku kadai su kadai ba za su iya fuskantar gida ba duka, ina ba da gumbayinta, wato ka iya samun mutane da aqidansu sun sha bamban kuma suna da gaba da junansu, amma in sun gamu da wani mutum shi ɗaya da ya zame musu abokin adawa, sai su dan hada kansu na minti biyar don su ci nasara a kai, idan yaso daga baya kuma kowa ya tarwa sai ya san inda ya kama gabansa, don saboda suna ganin kowane ɗaya in ya kaɗaita da wannan mutumin ba zai iya ci nasara a kansu ba, ya fi ƙarfinsa, an gane ko? To sai a yi taron dangi. To suna ganin idan wata kabila kadaitacciya ta fuskanci gidan Banu Hashim ba za su yi ta nasara a kansu, haka yan wata kabila daya ta fuskanci gidan Banu Abdul Muttalib ba za su yi ta nasara a kansu, to amma idan aka ce dukkan kabilu ne na Larabawa suka yi taron dangi akan Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib, kaga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, sai a ci nasara akan. To shine suka ce komo ilaihi wasbata rajulin wahid, mai ruwayan yace falaqad ra'aytu Uqbah ibn Abi Mu'ayth akhizan bi majami'i ridai, yace wallahi naga Uqbah ibn Amr, Uqbah ibn Abi Mu'ayth kai akhizan bi majami'i ridai, ya kama gaffan gaffan da Annabi kira ta yi da shi akan kafadunsa, ya kamo nan gefen da nan gefen, ya hada su wuri guda, ya tukula su kenan, ya makare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ba ya yin numfashi, kamar yadda ruwaya ta nuna haka cikin sahih al-Bukhari. Wa qama Abu Bakr dunahu wa huwa yabki, ba wanda ya sai je kwace Annabi a lokacin, kowa na jin tsoro, Abu Bakr ne ya tashi ya je kama shi Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya fintike hannunsa daga jikin manzon Allah. Abu Bakr din na kuka ya kulu yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, yanzu za ku zo ku kace mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na sai zama abin kisa a gari, kawai dan ya ta waye ga kuma kanku ya ce Allah ne kadai abin bautarsa shikenan sai zama abin kisa a gari, abinda Sayyidina Abu Bakr ya faɗa musu kenan, kamar ya yi iktibasi na waccan aya da ke cikin suratu Ghafir, wadda mu'minu ali fir'aun wanda yayi wasiya ga mutanen fir'auna yana cewa takatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadib wa in yakun sadikan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, an gane ku sai Sayyidina Abu Bakr ya iktibasin wannan yake fada wa mutanen sa cewa bai ga laifin da Annabi yake kisa ba, me yayi kawai dan ya ce Allah shine ubangijin sa, a yau din nan ba laifin mu kenan anan Kano, kawai mun ce Allah ne kadai ubangijin mu, ba za mu hada shi da wani, ba za mu yi shirka ba, kuma sunnan Annabi kadai zamu, dukkan wani biye biye ba za mu yi shi ba, Annabi kadai zamu, shine laifin. Wasai an biyo ta can da a ba ta lokaci a hanya kafin a je wurin Annabi. Mu muka ce kawai mu yi kewa za mu yi, Annabin kadai za a, ba za a bi kowa ba sai shi, wai shi kenan ya zama abin takaici abu, shine laifin. Allah shi kiyaye. Wannan riwaya kamar yadda na faɗa muku ta cewa Uqba ibn Abi Mu'ayth ya kama manzon Allah ya take shi hatta numfashin sa na fita da kyar, Sayyidina Abu Bakr ya zo kwace shi, wato Imam al-Bukhari ya rawaito ta, kuma sahabin wannan hadisi shine Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare da a gare shi in ban manta ba. Wa fi hadisi Asma fa ata sariha ila Abi Bakr fa qalu adrik sahibak فخرج من عندنا وله غدائر أربع فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فله أنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا يمص شيئا من غدائر إلا رجع معه. أوت رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق تسي لوكت اندى shi wannan Uqba ibn Abi Mu'ayth ya kama manzon Allah ya rike shi, fa ata sarih, sai wani mai kururuwa ya zo a guje ila Abi Bakr, ya zo ga Sayyidina Abu Bakr yana ba shi labari, fa qalu suka ce adrik sahibak, imaza ga sahibinka can fa za a yi masa ta'addanci, fa kharaja min indina Asma ta ce sai Abu Bakr ya fita daga wurin mu, walahu ghada'iru arba, to wannan ghada'ir din ne na iyakacin kokari na in gano fassarar sa nan, domin dai ghada'ir a larabci abin da yake nuna wa wato kamar abin nan mace idan ta kulle gashin kanta ta yi kitso haka turi uku ko hudu, an fahimta ko, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ce gada'iruha mustashjiratun, ma'ana to amma me ya danganta ka sarta namiji shine na kasa ganewa gaskiya, toliya za mu ce to amma namijin anan a wannan lokacin sai mu ce sai na buga toliya guda hudu haka, gaskiya sai na ji ba zan iya fassara shi da haka ba, ina ba ta amfani suna tafka gashi su su laraba a nada, kuna da wannan tabbas ɗin karfa ku ga bugaje, abinda bugaje suke a nan kudai kuma suna yi ko abin tsakani da Allah, lokacin da na samu duk irin binciken da na yi na kasa gano yaya aka, ni dai na kasa fassara cewa ga da'ir din nan toliya ce sai na Abu Bakr ke da ita, wallahi alam kila kuma haka din ne, ala kulli hal ya fita dai yana daga da'ir guda hudu, fa kharaja wa huwa yaqulu waylakum, ya fita yana cewa da su kai tanku a taksuruna rajulan an yaqula rabbi Allah, yanzu ku kace mutum kawai dan ya ce Allah shine ubangijin mu, ubangijina falahu anhu, wato sai suka manta da sayyidina Abubakar kenan, sai suka kyale annabi kai. Wa aqbalu ala abubakarin, suka fuskanci Abubakar din suna kallon shi me zai yi. Faraja ilaina Asma, tace Abubakar ya dawo gida wajen mu, la yamassu shay'an min ghada'ira illa raja'a ma'ahu. To kaga inda dinda na kasa fassara shi to liya din kenan. La yamassu shay'an min ghara'in min ghada'ira illa raja'a ma'ahu. Ba abin da ya taba cikin ghada'ir din nan face sai da ya dawo tare da shi. Kaga amma kun fassara shi to liya nan kuma za ku zo ku rase da ku fassara shi. Ni dai ina ganin ku ja layi karkashin wannan. Har kafin mu gano ma'anar sa insha Allah. Saboda yau ban yi ne a gari ba, gaskiya wata tafiya ta kama nonuri ban dawo ba sai bayan la'asar, saboda haka sai ya kasance a wannan da ya kamata in ba darasin ban same su ba. Da na so ma in zo in sallame ku kawai in ce shikenan sai sati mai zuwa. To a gaskiya sai na ga tun kafin in shigo da na ga tarin kekuna da masu gasfa din nan, ina jin tausayin su wanda suke zuwa daga nesa masu kekuna da gasfa, waɗansu da motar haya, kuma kowa a maganar da littafin suka ce ya koma sai sati mai zuwa ba daɗi, ko ba haka ba? Da dai babu dai gara ba daɗi. Wa marratan kana yusalli inda albayt, yanzu dai abinda ake kuke bi na baki shine me gadai, ko muke bin juna baki? Yawwa muke bin juna baki. Wa marratan kana yusalli inda albayt, amma dai sakon da ke cikin hadisin ya fito fili shine dai wato Ukba ibn Abi Mu'ayth ya je ya takume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shake shi, kuma sayyidina Abubakar ya zo kwace shi, kuma hadisin yana cikin sahih al-Bukhari. Kullu da Abubakar da ya kwace shi ya iktibasin wannan aya, a taksuruna rajulan an yaqul rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, gane wannan gadayar din nafilan tafiya ce baya cikin ruhin abinda hadisin ya kunsa na sakon da ake so a isa. Ina fata an fahimta. Amma so da dama idan an zo ruwayan hadisi sahabbai ba sa kyale komai, zaka ji wani sahabi ya ce wani mutum ya zo yayi wa manzo Allah, wani mutum mai kama kaza ya zo a lokacin nan botar rigar sa na sama bai balla shi ba, ya tambaya annabi ya ce masa kaza, kai me yasa kake da bai balla botar rigar sa ba? Amma so yake nuna ma ya haddace duk abin da ya faru a majalis, ba abin da ya rige. Ina fata an fahimta. Wa marratan kana yusalli inda albayt wa rahatun min ashrafihim yarawna fa ata ahaduhum bi salati zurin فرماه على ظهري. ومرة وترانا كان يصلي عند البيت من الله يكسن تينا صلى أول داكن كأباكنا ورهط من أشرافهم ونقنقو نشو قبل ننقري شاوا يرونه سنة كاللنسا فأتى أحدهم سيد لينس يزو بصلى جزور وتدى تنبرى كمي فرماه على ظهره سيجي فاشكم باين النبي صلى الله عليه وسلم لو كتن يسجرا شمانا حديث لين قتلتنا تكن سيد البخاري أنغانيكو wanda ya wannan aiki shine wato lanannan bawa Abu Jahl, shine lokacin sai da ya bari annabi ya sujira sai je ya dauko tumbun rakumi da dattin da ke cikin sa da komai, kuma kwanan ne wanda irin an yanka rakumin an dauke tumbun a aje ba a zubar da abin da ke ciki ba, ya kwana haka fa. Manzon Allah na cikin sujira sai ya zo jefa masa shi a nan tsakanin kafadun sa, da yadda in yace zai tashi ga nauyi ba zai iya tashi ba, ko kuma duk gaba ɗaya dattin ya kife a cikin sa. Manzon Allah ya dade a cikin sujira a wannan yanayi, ya kita shi su kuma sai dariya suke kirkatawa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da ina da iko da naje na ture wani abu amma ba zan iya ba inda dangi a Makka da zasu kare ni. Lokacin nan kadan ne musulmi Abdullahi dan Mas'ud ya ce ba inda dangi a Makka da zasu kare ni. Yace dandanan sai aka je aka fada sai aka maza wani je sai gunta ma ummu na Fatima, wato Fatima ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka je aka fada ma sai da suna Fatima ta garzayo a guje ta zo ta dauki wannan abu ta jefar, sannan ta gaggawa wato ainihin shi Abu Jahl Bakar magana. An bayyanta ku to wannan ta sa sai da annabi yayi alkanuta akan su, yace Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Abi Jahl, Allahumma al'in Uqbata bin walina, Allahumma al'in Utbata bin Rabi'a wa Shaybata bin Rabi'a, wa wane ne ya zana wajen mutum 6 zuwa 7 da Umayyah bin Khalaf da wane ne? Abdullahi dan Mas'ud ce wallahi dan na gansu sun zama gawawaki an kashe su a yakin Badar saboda addu'ar annabi ta kama. Duk wannan abin da ke nunawa in kana bin tafarkin gaskiya dole sai an tsangwame ka, in za ka yi gaskiya kuma ba ka san tsangwama to dama sai dai ka ajiye gaskiyar gefe guda ka bi mutane kan abin da suke kai na barna, amma matukar za ka yi gaskiya sai an tsangwame ka. Ina fata an fahimta. Saboda haka sai mu dauka dan muna son shari'ar musulunci ko dan muna son sunnar manzon Allah shikenan kuma za mu zauna lafiya da mutanen mu ba za su yi mana komai ba, san mu ne mu zauna lafiya din, amma a wurin su maganar mu ta cewa ai shari'a tashin hankali ce, ta'addanci ne. A wurin America terrorism shine ka ce ai shari'a, kai ne dan ta'adda duk abin da Isra'ila take na jefa bombai ga jarilan yara ƴan kanana a rinka jefan su da bomb daga kan helicopter, wannan ba ta'addanci bane ba. Har kullun idan Bush zai magana zai ce yana shawartan Filistinawa da Yahudawa a kai zuciya nesa a dakatar da ta'addanci. Ma'ana Filistinawa ƴan ta'adda ne, Yahudawa ƴan ta'adda ne, dole sai dai a raba musu kalmar. To shi yasa kuma almajiransu da ke tare da mu a cikin gida waɗanda suke makiya shari'a musulunci su ma duk wanda yake mai son shari'a ganin suke ɗan ta'addanci. Ko ba dan komai ba, dan sun san abin da yake so na tabbatar da shari'a musulunci ya ci karo da san zuciyar shi, shi da yake so ya ci gaba da jagorantar mutane a kai. Ya ci karo da sata, ya ci karo da kwangilar ƙarya, ya ci karo da kaza, ya ci karo da kaza na bukatunsu irin wanda sun saba Qur'ani sun saba hadisi. Haka azzalumin dan kasuwa baya so, haka dukkan wani azzalumi, dukkan wani azzalumin sarki, dukkan waye ba sa son shari'a. Sai in ya zama dole ne. To dan Allah dukkan mutum wanda ya dauko wannan nauyin kuma sai ya ce wai kada ki shi, kada tsane shi, kada zage shi, kada ki faɗa masa bakar magana. To balantana kuma ka zo ka dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ahlus sunna na farko suka ce wato yadda musulmi ke zama abin tsana idan an hada shi da sauran mabiya tarkatan addinai. To haka ahlus sunna ke zama abin tsana in an hada shi da sauran gabagarin musulmai. Ina ba ta amfani. Ahlus sunna a cikin dangin sa musulmi abin tsana ne tamfar musulmi a cikin sauran kafirai. Ko sama da haka. Kuma ka rike sunna ka gani za ka ga haka. Idan kai shashin ci a anguwa ka sha tabar wuyi ka sha shulusu ba mai cewa komai. Ba mai zagin ka, ba mai cin mutuncinka. Amma rana ɗaya kai da kake shulusu din nan a ka canza kama. Kawai ka taho da riga ba ta ketare idan sawu ba. Ka rike asuwaci ka taho masallaci da wuri ka bar gemu ka gani. Daga nan da tijan unguwa za su rinka tsine ma albarka. Dan Allah wannan wata irin intikasa ce. Intikasa aqaliyya wato jirkitawar kwakwalwa gaba daya. Allahumma amin. Wannan waye bugo mun waya yan awanni da suka wuce baya yake cewa wai dan Allah kai Ja'far ba za ka daina ma wa'azin nan ba, ka hakura ka huta duk ko ina an zage ka, an zage ka, an tsine ma kuma kai ki dinawa. Yace duk inda kaje zaka yi wa'azi da malaman mu da almajiran mu gaba ɗaya hankalin mu a tashe muke gani muke kai ne babban bala'in mu yanzu a garin nan. Wallahi billahi awaya nace da nayi be shi kuma duk abin da ake faɗa nace dan Allah daga yau sai ka sanne a Kano, yace daga shekara uku zuwa yanzu. Nace to kuma ka san ina nawa kaje wanda nayi zagi, yace an ce dai kana zagin wani, yace nace musu me da nayi zage sun wani wata irin ashar ne musu, nace me. Yace shi dai an ce da na zagi. Malamin sa ya faɗa masa yace na zagi, dan haka na zagi. Duk abin da za su ce wai sai wahalar suna ya ce Allah na sama. To a nan garin an samu wani a ƙofar ma ya ce shi Allah ne, an samu wani a lungun wajen koki ya ce shi Allah ne, an samu wani a zawiyar ina da ya ce shi Allah ne. Shi din shi ne Allah, yana yawo cikin kwatami ba ya ce shi ne Allah. Kaga ai rashin kunya ce ma wani ya zo ci zai ce wani abu. Don haka ina kira ga dukkan wanda yake ahlus sunna na gari, dukkan wanda yake musulmin kirki, kare da mata tsangwama. Kai dai abinda yake matsala gare ka, ka gina abinka bisa ga jahilci ba bisa ga ilimi ba, to wannan babban matsala ce. Ko kuma ya zanto kayi abin ba dan Allah ba, dan kawai a ce maka jarumi ko dan mutane su yaba maka, to wannan kuma ita ma matsala ta biyu da ta kocin girma kenan. Amma matukar ka gyara ne ka tsakaninka da ubangijinka, ba ka yin wani abu dan ka ci mutuncin wani sai dan ka faɗa mutane gaskiya. Kuma ba ka yin wani abu dan ka burge wani sai dan ka shiryar da mutane zuwa ga tafarkin musulunci. Kuma ba abin da kake na bisa ga jahilci komai gurgudan iliminka ne wanda baka sani ba, kace baka sani ba. Yanzu nan gurin ko shafi dai bai ba na ce muku ban sani ba. A can baya kuma an wuce wadan sauraron na ce muku ban sani ba, sai mun ƙara bincikowa. Duk abin da zaka yi wanda baka sani ba, ka faɗa mutane baka sani ba, wannan ma wani salo ne na tarbiyya ka koyawa ɗalibanka wannan. Da kai musu ƙarya fa, ka je cikin wata kai da su zarge ka, zarge su. Da haka wannan kawai shi ne zaka kula, duk abin da zaka yi ka gina kan ilimi, kuma duk abin da zaka yi ka yi don Allah. Kuma in ba a zage ka ba dan kana bin sunnar manzon Allah, zaka je wurin tata kuma a cinye ka kuma a zage ka. Zaka je wajen neman mata, wani ya tafi da yarinya da ka je neman ɗan baka samu ba, kuma ya zage ka.
duk inda ka sani sai an bata mare cikin ayyukan banza in ma ba wata ma bare wajen bin Allah, wajen bin addinin musulunci. Kai dai ka tsarkake ne daga cewa kana yi ne don Allah, kada ga ka huta. Amma kar mutum ya ce wai ga wata rana yana son wai sai mutane sun yabe shi gaba daya sun daina zagin sa, ya bata kansa lokaci ne, ba zai taɓa yiwa ba. Irda'un nas kalimatun tuqalu wa la tuqal, kalma ce faɗar ta ake amma ba ta da tabbas. Ka ce wai mutane su yadda da kai gaba daya, ba zai yiwu. Kuma wai mutum ya ce ba za a musguna masa, ba zai yiwu ba, sai dai ba za ka yi da'awa ba. Ga manzon Allah, dan Allah wa kuma manzon Allah iya basira, a haɗa mu dukkanmu da duniya gaba daya yanzu, basiran mu ta kai ɗaya cikin ɗari na basiran manzon Allah. Iya wa'azinmu da tausayin da jin ƙan da rahamar da menene mutumin da ake masa wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala. To amma tare da haka za a ɗauki da tilla kuɗi a sa masa a gadon bayansa, a zo kowane ɗan daba ya zo ya ci kwalarsa, a rasa wanda zai kwace shi halin sirrina Abu Bakar ya zo da ƙarfi a tattasununa rajulun an yakuna rabbi Allahu garbi akum bil bayyinati min rabbikum. To kai dai yanzu ɗan wani shalusha ya jefe ka koya maka abin nan, sai ka ce dan me? Ba wanda yake fatan wata musiba ta same shi kan bin tabarkin Ubangiji, amma idan ta samu to sai jure. Ina fata an fahimta, ba jaranta bane fatan ya Allah yi mana kaza, ya Allah yi mana kaza, manzo Allah bai ya hana wannan. Amma idan abin ya zo ka roki Allah ya baka ikon jurewa, shine kawai magana. Amma karka dauka wannan zai saka jada baya, karka dauka wannan zai saka jada baya. Wa kanu ya'lamuna sidqahu wa amanatahu wa anna ma ja'a bihi huwa al-haq, quraishawa sun san gaskiyar annabi da amanarsa, sun kuma san cewa abin da zo da shi gaske ne. Lakinnahum kama qala Allah ta'ala, sai dai halansu shine kamar yadda Allah ya ce, fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun, su fa ba kai suke karaitawa ba, ba sa cewa kai makareci ne, walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun, az-zaliman suna jayayya da ayoyin Allah ne. Ai akwai abun kunya kwarai da gaske ga mutanen da suke takamar su malamai ne, su ƴaƴan malamai ne, su suka san kaza, su suka san kaza. Ahlus sunna su kalubalance ku ce ga aya ga hadisi, in ƙarya muka yi wa fassaran da littafin da muka faɗa ku zo ku kare ta, ku kasa kare ta, sai dai ai zagi ne. Har yanzu fa duk abin da ake zagi ne, zagi kuma yana da makaranta ne, idan ka fita nan titi kowa ya iya, kuma ba wanda yace ga malamin sai dai tsora masa darasin zagi. Abin da ake koya shi ne Qur'ani da hadisi, amma zagi kuma ai ba bukatun koya da zambo. To saboda haka abinda ba su ganewa kenan, ba wanda zai iya karanta mai ce ayat da muka daba a cikin Qur'ani ba take ƙarya ne, ko da muka ce Ibn Kathir ya ce, Ibn Jarir Tabari ya ce, Jalaluddin Suyuti ya ce, wane ne ya ce ƙarya muke musu ba su faɗa ba, har yanzu ba a tabbace mana ba haka ba kano. Ko da muka ce Qurtubi ya ce, ba wanda zai ce ƙarya muke musu ba su faɗa ba. Yanzu misali sai kawai dan bid'a sai zo dauke wannan hadisi ya ce Wahabiya wannan fasuhai suka ce Ubangiji ta'ala yana sama, dan Allah mu ne muka faɗa ko mai ta muka yi aya kuma muka kawo cikin Qur'ani, muka kawo hadisin manzo Allah. Sai wani ya zo ce wai sun ce anan gurin adalci, sai su ce su ne suka ce Allah ya ce yana sama, kamar suka faɗa ka sun yi mai sun daure kansu, su ne suka ce manzon Allah ya ce Allah yana sama. To kaga anan gurin ka'idar shi ne mun ce Allah ya ce, mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan aka zo sai a cire kalmar Allah din, a cire kalmar manzon Allah din, sai a ce kawai mun ce. Kaga anan ne ya kamata a auna duk mai hankali da za a yi masa ƙarya nan ya kamata lura. To da suka ce dinnan daga aljihun suka dauko, ko sun kafa hujja da aya, ko sun kafa hujja da hadisin manzon Allah, a ina wannan ayoyin suke, suna cikin Qur'anin ko kuma larabcin suka kera suka ce Allah ne yake wannan hadisin? Lallai akwai cikin Bukhari ko Muslim ko kuma ƙarya suka yi, shi akwai cikin Mutsa ko babu, shi akwai cikin kaza ko babu? To a wannan shine abin da yake na adala da ya kamata dan adam, abu na adalci. Kuma wai mutum ya yarda shi ya tallata bid'a, amma kuma kai karka tallata sunnar manzon Allah. Wa zakara az-Zuhri anna Aba Jahl wa jama'atan ma'ah wa fihim al-Akhnas ibn Shuraik istama'u qira'ata Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-layl. Imam az-Zuhri ya ambata cewa Abu Jahl da wadansu mutane tare da shi, cikin su akwai al-Akhnas ibn Shuraik ko Shuraik, istama'u qira'ata Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-layl, sun saurari karatun manzon Allah cikin dare. Fa qala al-Akhnas li Abi Jahl, sai Akhnas yace da Abu Jahl, ya Abul Hakam, al-kunya sakinah, yace ya kai Abul Hakam, ma ra'ayuka fi ma sami'ta min Muhammad, me ya ra'ayinka game da abin da ka ji daga bakin Annabi Muhammad? Wahayi ne ko kuma zance ne nashi na hauragiya kawai?
Fa qala, sai ce, tanaza'na nahnu wa banu abdi manaf ash-sharafa,
mun yi jayayyar neman girma mu da banu abdu manaf. At'amu fa at'amna,
sun ciyar mu ma muka ciyar. Wa hamalu fa hamalna,
sun bayar da abin hawa mu ma mun bayar da abin hawa.
Wa a'tau fa a'taina,
sun yi kyauta mu ma mun yi kyauta.
Muna kunnan doki mu da su.
Hatta iza ta jasaina ala rukabi,
har zuwa lokacin da muka gurfana akan gwiwoyinmu.
Wa kunna kafar sai rihanin,
mun zarto kamar dawakin tsere biyu.
Qalu, kawai sai suka zo suka ce, minna nabiyun ya'tihi alwahyu min as-sama,
amma yanzu muna da annabi yana wahayi yana zo masa daga sama.
In muka yadda da wannan, ba mun yadda sun kere mu ba?
Kaji hujjar Abu Jahl.
Yace, wallahi la nasma'u lahu abadan, yace wallahi ba za mu taba sauraron wannan manzon ba har abada.
Wala nusaddiquhu abadan, ba za mu taba gaskata shi ba har abada.
Kun ga abun, wato eh, bangaranci
bangaranci ne,
kungiyanci ne ko bangaranci ne ko yan garanci ne ko menene ba, dai zaka taimaka dai ka taimaka.
Ma'ana dai su suna ganin yaya muna daidai wa daidai mu da mutane, a ce Annabi ya fito a cikin su.
Idan an yi haka ba su mutu mu ba,
to ba za mu yadda ba, bai fito ba, ba haka bane.
An gane ku?
Wa fi riwayatin, a wata riwaya ce, inni la a'lamu anna ma yaqulu haqq,
yace wallahi na san abinda manzon Allah ke faɗa gaskiya ne.
Walakinna bani Qusay qalu fina an-nadwa,
qulna na'am.
Qalu wa fina al-hijaba,
fa qulna na'am.
Qalu fina as-siqaya,
fa qulna na'am.
Wa dhakarahu nahwa,
yace to amma matsalar ita ce, banu Qusay wanda manzon Allah ya fito daga cikin su, sun ce su ne suke da an-nadwa.
Mun bayyana mai an-nadwa a baya ko?
Muka ce mun yadda.
Suka ce muke da hijaba,
wato sitran ɗakin Allah, muka ce mun yadda.
Suka ce muke da siqaya,
shayar da ruwa ko abin sha ga mazartar ɗakin Allah, muka ce mun yadda.
Suka ce kaza, muka ce mun yadda.
Kuma sai su ce kuma Annabi ba a cikin su, sai ce ko mun yadda.
Shi ne ƙarshen zancen.
Wa dhakarnahu, ya ambata riwaya kusan kucin waccan har zuwa ƙarshe ke.
An gane ku?
Wato kaga a nan gurin dukkan wanda yake maki gaskiya sai ka samu baya da hujja.
Sai fake da abin da ba hujja bane ba.
Ita hujja ai qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
wannan ita ce hujja. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To amma cewa wani bai fi ni ba, wani ba dan garin mu bane, wani ba dan dariƙata bane, wani ba dan kungiyata bane, wannan ya zama shirme kina.
An gane ku?
Musulunci al'umma ce guda ɗaya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun.
Al'umma ce guda ɗaya.
Da haka in dai wani musulmi ne, ya zama dan uwanka kenan, ko daga wani bangare yake na duniya.
In kaga mutum ya tsaya na cewa wani ba dan garin mu bane, jahiliyanci kenan. Abinda manzo Allah ce, da'uha fa innaha muntina.
Muhajirin suka ce, ya lal muhajirin,
ya ƴan uwan mu muhajirun, ku zo ku taya ni faɗa.
Daga cikin ansar wani ce, ya lal ansar,
manzo Allah ya ce, abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum,
yanzu da'awa ce ta maguzanci, za ku zo ku fara ta kuma ni ina cikin ku.
Wani ce, ya ƴan gari kaza, ku zo ku taya ni faɗa,
ya ƴan gari kaza.
Da can wani daga cikin munafika ya ce, la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal,
in mun koma Madina sai madaukaki ya kore makaskanci.
Sai ƴan gari sun kori bako in mun koma Madina.
Da wanda ya faɗi wacce gari, ya ƴan gari kaza, ku zo ku ne namu.
Da wanda ya ce in mun koma Madina, sai ƴan gari sun kori baki.
Duka akwai mumuni a cikin su guda ɗaya.
Ɗabi'a ce wacce take ba ta mummunanci ba.
Lalle maganan ya lal ansar, ya lal muhajirin, duk da an samu manan da suka furta ta saboda raunin imani, amma nan take manzo Allah ya taka musu burki, ya ce da uha fa innaha muntina,
amma cewa in mun koma sai madaukaki ya kori makaskanci.
Wannan kan ai sayyidul munafiqina fid dunya kulliha, shine faɗe ta
shugaban munafikan duk duniya gaba daya, Abdullah bin Ubay bin Salul.
To da haka dan me wani zai zo ya koyi da shi yanzu?
Wato dole sai mun fahimci addini yadda yake, ba yadda muke son shi ba.
Ko mu bi Qur'ani da hadisi yadda suka yi sharhi da bayani, ba irin yadda mu muke sha'awa ko muke so abin ya kasance ba, yadda Allah da manzon sa suke so. Wannan shine addinin musulunci.
Domin dama al-Islam shine al-istislam,
mika wuya ga Allah
game da duk abin da ya faɗa,
mika wuya ga manzon Allah cikin abin da ya faɗa.
Wa yusallimu taslima,
shine abin da ke nuna unwani na imaninka,
addressing imaninka shine wa yusallimu taslima din,
mika wuya ga manzon Allah cikin duk abin da ya faɗa.
Amma ba san zuciyar dan adam ba.
An gane ku?
سؤالهم عن الروح وأهل الكهف،
tambayar da suka yi dangane da menene ruh, kuma da tambayar da suka yi dangane da kuma ahlul kahf. Wa kanu yursiluna ila ahlil kitab yas'alunahum an amrihi, su Qurayshawa sun kasance suna aikawa Yahudu da Nasara suna tambayar su dangane da lamarin manzon Allah, yaya sha'anin wannan mutum yake, ya ce kaza ya ce kaza, ko ne malamai ku bayyana mana mutum. Sai suka fara maka irin adalcin su ba, waɗansu daga cikin su suna ganin tunda su ba malamai bane bare su me su tambaye malamai. Qala ibn Ishaq Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq ya faɗa an ibn Abbas da sanadin sa zuwa ga Abdullah dan Abbas, yace bu'isat ko ba'asat quraishun an nadrabna al-harith wa uqbat ibn abi mu'ayth ila ahbarin bil madina, wato quraishawa sun tura an nadr ibn al-harith da kuma uqba ibn abi mu'ayth ila ahbarin bil madina, zuwa ga wajen su malamai a cikin garin Madina. Ahbar jam'i na kalmar al-hibru ko al-habru, wanda na nufin al-alim masal, sun aika wajen waɗansu malamai a Madina cikin malaman Yahudawa. Fa qalu lahumma, su Quraishawa din suka ce da waɗannan yan aike guda biyu, salahum an Muhammadin, ko tambayo mana su game da Annabi Muhammadin nan. Wa sifalahum sifatahu, ku siffanta masa masu su siffofinsa, su ji shin wannan siffofin sun yi gama da Annabi, ku faɗi siffofinsa na halitta, cewa shi mutum ne tsakatsakiya, ba dogo ba, ba gajere ba, sallallahu alaihi wasallam, mutum ne kyakkyawa, farin Balarabe, farin da ke karkata zuwa ga jajaja, yana da karan hanci, yana da saje da gemu a haɗe, yana da kaza, yana da wushiriya a bakinsa, wannan siffofi na halitta kenan ila akhirhi, zuwa karshensu. Sannan kuma ku ambaci siffofinsa na ɗabi'a, yana da gaskiya, yana da riƙon amana, ya zo ya ce kaza, ya zo ya ce kaza, ya ce ma kaza, wai ya ce ma kaza, kuma ya ce ma da kaza da kaza, ya ce in an mutu za a farko, ya ce kuma ka ba su da ikon kacewa ko layewa, ya ce babu wani ceto gobe kiyama sai ga wanda ya bi Allah, sai ga wanda ya bi shi, ya ce kaza. Ku je ku yi musu wannan bayanin. Fa innahum ahlul kitab, ku tambaye su, su masana littafi ne. Wa indahum ma laysa indana min ilmi al-anbiya, kuma suna da wani ilimi irin wanda ba mu da shi na ilimin annabawa. Fa kharaja hatta qadima al-madina, mutanen nan biyu suka fita har suka je Madina. Fa sa'alahum anhu, suka tambayi Yahudawa game da manzon Allah. Wa wasafa lahum amrahu, suka siffanta wa su Yahudawa din al'amarin annabi. Fa qalat lahuma ahbarul yahud, sai malaman Yahudawa suka ce da shi, saluhu an thalath, in kun koma ku yi masa tambayoyi guda uku. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal, in har ya baku ansar waɗannan tambayoyi guda uku to annabi ne dan aiki, manzo ne daga Allah. Wa illa in ko ba haka ba fa huwa rajulun mutaqawwil, mutum ne kawai mai kirkirar zance, makarici, aka ce qa'il mai magana, mutaqawwil mai kirkirar magana, yace wani ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, at-taqawwul shine mutum ya kirkiro zance, yace an ce bayan ko ba ce ku, kace to inda ya baku an san tambayoyin nan guda uku ya zama manzo kina, amma in ya kasa baku ya zama rajulun mutaqawwil kina, makarici, kun gane. Saluhu an fi titin zahabu fi dahr al-awwal, ku tambaye shi dangane da dan samari da tarihin su ya wuce a zamanin farko. Ma kana amruhum, yaya al'amarin su yake? Fa innahu qad kana lahum hadithun ajib, wadannan samari suna da labari mai ban mamaki. Tambaya ta farko kenan. Wa saluhu an rajulin tawwaf qad balaga masharik al-ardi wa magharibaha, ku tambaye shi dangane da wani mutum mai kai kawo ya je mahudan rana da mafadarta. Fa ma kana naba'uhu, yaya labarin sa ya kasance? Wa saluhu an ar-ruh, kuma ku tambaye shi dangane da ruhi, ma huwa, menene ruhi, ko me ya rai a jikin dan adam, kuma a ina yake? Kun fahimta? Fa aqbala hatta qadima makka, sai yan aikin nan guda biyu suka dawo har suka iso cikin garin Makka. Fa qalu, suka ce da mutanen Makka, qadi inakum bi fasli ma bainana wa bain Muhammad, mun zo ma bainakum wa bain Muhammad, mun zo muku da abin da zai rarrabe tsakaninku da annabi Muhammad. A tambaye shi a kure shi, kowa ya huta. Mun je wurin malamai sun faɗa mana aiki sai malamai, abu guda uku suka ce a tambaye shi in zai iya faɗa. Qad akhbarana akhbar yahud, malaman Yahudawa sun labarta mana cewa an nas'alahu an ashiya'a an ashiya'in amaruna biha, mai mata tambayar waɗansu al'amura da suka umarce mu da su. Fa ja'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai suka zo wajen manzon Allah. Fa sa'aluhu amma akhbarahum ahbar yahud, suka yi masa tambaya dangane da abin da malaman Yahudawa suka faɗa musu. Fa ja'ahu jibrilu bi suratul kahf, sai mala'ika jibril ya sauka da suratul kahf, fiha khabaru ma sa'aluhu anhu, ta kunshi labarin abin da suka roki a faɗa musu. Min amril fitya, dangane labarin waɗannan samari. War rajulu tawwaf, da wannan mutum mai kai kawo. Samarin nan su ne ashabul kahf, an gane ku? am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Labarin abin da ya shafi wannan mutum ko mai kai kawo shine Zulkarnain. Wai sa'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamia arzuwa ka waja'ahu bi qawlihi wa yas'alunaka 'anil ruh ko malaika jibril yazo masa da fadin sa cewa wa yas'alunaka 'anil ruh wato suna tambayar ka dangane da ar-ruh rai a jikin dan adam qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila kace da su ar-ruhu min amri rabbi shi ruhi lamarin na ubangiji na shi kadai yake banta da sanin a ina ruhi yake cikin dan adam yanzu cikin munan kowa na da rai amma ba wanda zai bayani a ina ran sai kuma kowa da rai gangan jiki ne abin ne wanda ke physically akwai shi ba wai abin nan bane ba tunda har ana zare shi daga jikin dan adam idan ya tashi mutuwa an fahimta ko malaiku za su zare shi su tafi dukkan akwai rai amma a ina jikin dan adam ba wanda ya sani ba wanda ya sani ba wani likita ba wani mutum a duniya da ya sani kullu ruhu min amri rabbi kace musu ruhi lamarin na ubangiji na shi kadai sai inda yake jikin dan adam kuma utitum min al-ilmi illa qalila to wannan riwaya ibn ishaq ya fito da ita akwai alaman da'ifan ci tattare da ita an gane ko amma abin da ya shafi wa yas'alunaka an-ruh hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud yace muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wata gona sai ga wadansu kungiyar yahudawa su zo wucewa sai suka ce mu tambaye wannan mutumin mu kure shi sai suka tambaye manzon Allah cewa ina ruhi take cikin dan adam sai manzon Allah ya shirube ce komai ba Abdullahi dan Mas'ud sai na fahimci wahayi ake saukar masa ana gama saukar da wahayi sai ya karanta mu wasu alunaka anir ruh walir ruh min amr rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to wancan hadisi wato hadisi ne cikin Bukhari da Muslim kuma Abdullahi dan Mas'ud sai suna tafiya ne a Madina abin ya faru ina fata an fahimta to kasancewar a Madina ne abin ya faru zai dan kawo iskali tunda wannan aya wa yas'alunaka anir ruh tana cikin suratul isra wadda ke suratul isra ko makkiyya an gane ko to amma Imam Suyuti yayi babi a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an babin da yake magana ko fasalin da yake magana da mata karrarar nuzulu abin da ya sauka sama da sodai cikin al-Qur'ani abin nufi a iya samun wadansu ayoyi su sauka a Makka kuma idan an je Madina sai ki saukar da su dan wata maslaha kamar da suratul fatiha ya tabbata cewa a Makka aka saukar da ita dan a cikin suratul hijr Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka al'amura guda bakwai da ake yawan maimaita su duk malaman tafsiri sun yi da as-sab'ul masani sune suratul fatiha kuma ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah yake cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba yace ita ce fatiha cikin kitab kuma ita ce as-sab'ul masani allazi utitu sab'ul masani din da aka bani to suratul hijr ko makkiyya ce wannan ya zama an saukar da suratul fatiha tun ana ina tun ana makka to amma kuma wannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim wanda yake nuna cewa an zo wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara guda biyu lokacin yana Madina bishara da haske guda biyu hasken farko yace suratul fatiha haske na biyu kuma khawatimu suratul baqara karshen suratul baqara daga aman rasul zuwa kai wannan sai nuna kenan an sake saukar da suratul fatiha a Madina bayan an je Madina ina ba dan kuna fahimta a sai kenan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake nuna wai annaka an ruh ta sauka a Madina ba mamaki ta sauka ne a karo na biyu bayan da can ta sauka a cikin jerin ayoyi da ke cikin Makka an fahimta ko da Yahudawa suka wa annabi wannan tambayar ta kuma aka saki saukar da ita karo na biyu manzo Allah ya ba su amsa qala ibn ishaq fattata hasurata bihamdi wa zikri nubuwati rasulihi lamma ankaru alaihi min zalik ko lima ankaru alaihi min zalik Muhammad ibn Ishaq tunda shi ya tafkan wancan riwaya ta shi na cewa suratul kafi ta sauka ne dan wancan abu da Quraishawa suka yi na turawa da wanda za su tambayo Yahudawa a Madina dangane da tambayoyin da za a yi wa annabi yace to bayan surar ta sauka fafata sama da lamarin ashabul kafi dan haka ga dana ma mamakin kissar ashabul kafi duk da cewa kissa ce mai ban mamaki amma saukar da wahayin Qur'ani da hadisi akan ta yafi mamaki sama da kissar ashabul kafi Abdullahi dan Abbas yace shi aya take nufi da aka ce am hasibta anna ashabal kafi war rabbi kanu min ayatina ajaba ma'ana kana nufin wannan abun mamaki ne kisa ashabal kafi ai wannan bai zama abun mamaki ba in an kwatanta shi da saukar da wahayi da aka yi akan ka an gane ko
domin abin mamaki shine manzo Allah kansa bai tsammani shi annabi bane ba, bai taba tsammani ba, abin da ya shafe shi kenan bai ma san zai faru ba, ya faru ba, kuma zama abin mamaki ba saboda abin da ya shafe ni ai baka tsammanin kace ai ban san kaza zai samu wani ba, tunda ba ma zamanin su dai ba. Inda Allah ya ce ma kuntu tudunin kitabin wala taqutuhu bi yaminik, tunda can baka taba karanta littafin, baka taba rubutu, baka taba kaza ba, amma kuma sai ka zo ka saukar ma da shi ai zai zama abin mamaki. Al'amari dai kamar yadda suka faɗa su malamai, fa inna ko kuma kamar yadda suka faɗa su ashabul kahla, mamakin halin da suka samu kansu, yace fa inna maksahum niyaman, zaman da suka yi suna masu bacci 300 sana har shekaru 300 da doriya, ayatun dalatan ala qudratillah, wannan aya ce wadda take nuna kudran ubangiji, wa mashi'atihi, da kuma ganin damarsa cikin al'amura, wa hiya ayatun dalla ala ma'adil abdan, kuma babbar aya ce da take nuna ikon Allah wajen dawo da gangan jikin dan adam bayan mutuwarsa, kama qala ta'ala wa kadhalika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha, kamar haka ne a'tharna 'alayhim, muka laikar da mutane su ga ashabul kahfi suna bacci ko su gansu ba, muka laikar da su ta hanyar kawo labarin dan me liya'lamu, dan mutane su san cewa anna wa'da Allahi haqq, lallai alƙawarin Allah na tashin kiyama gaske ne, wa anna sa'ata atiya, kuma lalle lamarin tashin kiyama din, la wa anna sa'ata la rayba fiha, kai lalle tashin kiyama ba ku kunto cikin zuwanta, wa kana an-nasu qartanazu fi zamanihim, da ku mutane sun yi sabani cikin zamanin su, hal tu'adul arwah wahdaha, shin an tashi barfado da dan adam ranan tashin kiyama rai kawai za a dawo da shi banda gangan jiki, amil arwah wal abdan, ko kuma rayuka hada da gangan jiki za a tayar da su, fa ja'a lahum Allahu ayatan dallatan ala ma'ad al-abdan, sai Allah ya sanya musu aya wadda ke nuna yiwuwar tayar da gangan jiki din ma, tun daga waɗansu mutane sun yi bacci tsawon shekaru 309 gashi kuma Allah ya tayar da su, wa ikhbar an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qissatihim, da kuma yadda aka baiwa annabi labarin su, min ghairi an yu'allimahu basar, ba tare da wani ya zo ya koya masa ba, ayatun dallatun wa ikhbar an-nabi, bai wa annabi labari bi kissatihim, game da kisra ashabul kahf, min ghairi an yu'allimahu bashar, ba tare da wani dan adam ya sanar da shi ba, ayatun dallatun ala nubuwwatihi, wannan ma ayati da ke nuna annabcin annabi, dan ba wanda ya bashi wannan labarin din ba ubangijinsa ba, fa kanat kissatuhum ayatan dalla ala al-usul ath-thalatha, da haka sai kisra ashabul kahf ta zanto babbar aya dangane da shikashikai guda uku, shi shike na farko al-imanu billahi, shi shike na biyu wa rasulihi, shi shike na uku wal yawmil akhir, kisra ashabul kafir ta kunshi wannan, ta kunshi yadda da Allah madaukakin sarki, don Allah ne ya tsare su cikin wannan lokaci, in ba haka ba da sai gangan jikin su ya lalace, amma Allah ke juyar da su suna cikin barcin wani kallibuhum zatul yamin wa zatul shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi, wato an shi muna juyar da su dama in sun daidai da barci zai gaji kuma a sake juyar da su hagu, ubangiji subhanahu wataala ya kai musu wannan, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi, farfajiyar wannan kogon kuma ga kalansa ya zuwa shin fada kafarsa shi ma yana barcin, law talata alaihim law laita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba, Allah ce da zaka leƙo ka gansu a lokacin nan to da ka cika da tsoro, kuma da mutum ya gudu a guje ba zai tsaya ba, law laita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba, da guduwa mutum zai firgita ne tsoro, saboda dan yanayin mutanen ka san yanzu ko an samu bambancin shekara 20 tsakaninka da waɗansu mutane ko shekaru 30, yaya za ka ga akwai bambanci da yanayin jikinku, to balantana kuma a ce an samu bambancin shekara 300 da wani abu, kaga tufafin ma an yi yayinsu har an daina komai nasu, sannan kuma ga gashin jikinsu ya toko, ga kuma farcensu duk ya toko ba yankewa, to kaga ai zai bar tsoro su cire. فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ومع هذا ترد هكا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك لكن آيوين الله أقول آيوين نسك في قصة أصحاب الكافر زماء أبو ممج وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أم كاذب وبنجد تعالى يا أمتي wannan kissa
wato ta tambayar da su Quraishawa suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su gane cewa shi annabi ne da gaske ko makarishi ne, yace wa yas'alunaka an dhil karnain, suna tambayar ka dangane da dhil karnain, kul ka ce da su sa'atlu alaikum minhu dhikra, zan karanta muku wani sashi na ambaton kissa. Wa qawlihi da fadin salakad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin ila qawlihi iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun, duk wannan kissa shi ne wadanda Allah ya biya manzo sallallahu alaihi wasallam labari. Wato kamar cewa ayatul lisailin cikin kisar annabi Yusuf ya nuna kamar shi ma an yi wa annabi tambaya ne yayi kisar Yusuf take, sai Allah ya saukar lakad kana fi yusufa wa ikhwati ayatul lisailin, abinda shi malam yake nufi kenan. Wal qur'anu mamlu'un min ikhbarihi bil ghaibi al madi alladhi la ya'lamuhu ahadun min al bashar, al qur'ani cike yake da baiwa annabi labarin ghaibu da ya riga ya shude a baya wanda babu wani dan adam da ya san shi sai shi manzon Allah din da aka san da shi ta fuskar wahayi, abinda ke nuna lalle shi annabi ne ko manzo ne sallallahu alaihi wasallam. Illa min jihati al anbiya, abinda ba a iya sani sai ta hanyar annabawa, la min jihati al awliya, ba ta hanyar waliyai ba, wala min jihati ghairihim, to kaga idan annabi sai a ce gashi nayi laifi ko na ce waliyai ba su sani ba, sai annabi ne ya sani, wala min jihati ghairihim, ba ta hanyar wadansun su ba. Wa qad arafu annahu sallallahu alaihi wasallam la yata'allamu hadha min bashar, su sun san cewa annabi bai koyi wannan zance ba daga wajen wani dan adam irinsa, an gane ko, fa fihi ayatun wa burhanun qati' ala sidqihi wa nubuwwatihi, cikin wannan duk akwai aya da kuma hujja wato yankakkiya wanda take nuna lalle annabi da gaske ne shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam, don in ba annabi ba za a iya san gaibin da ya wuce, ma'ana Allah ya sanar da shi gaibin da ya wuce, domin duk kisar da ya kawo zai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, kamar kisar zurriyar gidan Imran idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim, bai ce mahaifiyar na Maryam ba, aka zo na Maryam din kuma da yarta da abin da ya faru da labarin Zakariya da ya ratso ciki da alkawari da aka masa da Yahya da menene da menene, sai Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi, wannan yana cikin labaru ne na gaibi, nuhiha ilmuhihi ilayk, muke yin wahayinsa zuwa gare ka. Kuma kunta ladaihim iz yaquluna kalamuhum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim iz yahtasimun, haka da kawo kissar annabi nuhu alaihi salam cikin suratu hud da gwagwarmaya da yadda mutanensa da yadda suka fantare masa da yadda Allah ya halakar da su, sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk, ita wannan kissa tana cikin taskokin gaibu da muke maka wahayin, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lilmuttaqin, haka da kawo kisar annabi Yusuf din alaihi salam, sai Allah ya ce ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun, baka tare da su ɗan uwan annabi Yusuf lokacin da suke kullum makircin su na cewa shin a kashe shi ne ko a jefa rijiya, a kashe shi ne ko a jefa rijiya, da karshe kala kai lulu la taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabati aljibal takdu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, duk wannan nan labarin gaibu ne annabi bai sani ba in ba dan an masa wahayi ba, an gane ko, to sai mu dakata nan abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada wannan kuskure kuma Allah shi ya dace. Farko yana cewa lokacin da Abubakar ya iktibasin wannan ayar an riga an saukar da ita ne, wallahi ban sani ba, amma na san abin da ya faɗa din nan ayar ne, a tahtulun rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, wato kina a tarihance in ya an ya tabbata an saukar da ita ne kaga iktibasi kenan, in ko ba riga an saukar da ita ba zance ne yi, wato sai dace da abinda ya tsarka sai sauka ya zama aya. Menene ingancin tambayoyi 1114 waɗanda Yahudawa suka wa annabi, wannan duk labari ne ko wani tafi da na gani da Turanci ana sayarwa a 'yan boko, wai tambayoyi 1114 ne ko da nawa, da 401 ne, to shi nan da 1114 ya rubuta da 401 wanda aka cewa an yi wa annabi, duk labari ne Isra'iliya su ne, wannan ya ce yana son a fassara masa me yake nufi da wahabiyanci, ina jin ba abin da Daura ya fassara muku ba kwanaki, ina jin ku a wani kasar kuna ta kabbara an fassara ko bai halarci darasin ba. Wato ita kalmar wahabiyawa da galibi mabiya ɗariƙun sufaye suke jifan dukkan mabiyan sunna da ita, ta ma samo asali ne daga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an gane ko, wanda aka haifa shekara ta 1115 bayan hijira, ya mutu shekara ta 1206 bayan hijira, ya rayu a kasar Hijaz yankin wato da yanzu na cikin kasar Saudiya, shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, malami ne na addinin Musulunci, wanda ya yi da'awa, ya yi rubuce-rubuce, ya shahara da manya-manyan ilmomi guda uku: tafsiri, tauhidi da kuma abin da ya shafi fiqh. Tafsiri, tauhidi da abin da ya shafi fiqh, wadannan ilman ya zurfafa kwarai da gaske a cikinsu sama da sauran ilmomi. A kuma ya karanci bangaren hadisan manzon Allah, ya karanci sira, ya karanci sauran ilmomi na addinin Musulunci da suke sanannu.
Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya samu taimakon waɗansu daga cikin sarakunan zamaninsa da suka taimaka masa, su suna amfani da mulki, shi yana amfani da da'awa.
Da 401 wanda aka cewa an yi wa annabi, duk labari ne Isra'iliya ce. Wannan ya ce yana so ma fassara masa mai ake nufi da wahabiyanci. Ina jin ba Aminu Daula ya fassara muku ba kwanaki, ina jin ku a wani kasar kuna ta kabbara an fassara ko bai halarci darasin ba. Wato ita kalmar wahabiyawa da galibi mabiya ɗariƙun sufaye suke jifan dukkan mabiyan sunna da ita, ta ma samu asali ne daga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, an gane ko, wanda aka haifa shekara ta 1115 bayan hijira, ya mutu shekara ta 1206 bayan hijira, ya rayu a kasar Hijaz yankin wato da yanzu na cikin kasar Saudiya, shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, malami ne na addinin Musulunci, wanda ya yi da'awa, ya yi rubuce-rubuce, ya shahara da manya-manyan ilmomi guda uku: tafsiri, tauhidi da kuma abin da ya shafi fiqh. Tafsiri, tauhidi da abin da ya shafi fiqh, wadannan ilman ya zurfafa kwarai da gaske a cikinsu sama da sauran ilmomi. A kuma ya karanci bangaren hadisan manzon Allah, ya karanci sira, ya karanci sauran ilmomi na addinin Musulunci da suke sanannu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya samu taimakon waɗansu daga cikin sarakunan zamaninsa da suka taimaka masa, su suna amfani da mulki, shi yana amfani da da'awa, suka yaɗa addinin Musulunci tare. Ya gamu da gaba daga wajen 'yan bid'a na zamaninsa, wanda sun yi ta kokarin kashe shi har sai da ya hijira, ya bar garin da yake. Lokacin da ya je ya samu sarkin da ya yi da'awarsa, shi ne al-Imam Su'ud, wanda daga gare shi sunan daular Saudiya ta samu asali yanzu, Su'ud kenan. Ɗalibansa daga ko'ina da suka yi da'awarsa sai suka yi ta hijira, suka je can garin, suka taru, suka haɗa ƙarfi. To daga nan ya zanto kamar muntalak, wuri ko cibiyar yaɗa sunna zuwa sauran sassani. An fahimta ku? To duk garin da suka je wajen kokarin yaɗa sunna, idan 'yan bid'a suka kalubalance su, su ma za su kalubalance su, su murƙushe 'yan bid'ar su wuce. Duk inda suka je sai sun kai sunna, sai sun ji gari ya shahara da bid'a, sai su je sai sun hana. Duk garin da ya zanto ya shahara da bid'a, ga waɗansu kaburbura da mutane ke bauta musu, to sai da ya je ya hana wannan bautar kaburbura. Duk inda aka yi gini akan kabari da ya wuce kima, sai da ya je ya sassa da ginin, ya dawo da shi daidai wa daida. Ina faɗa an fahimta? Saboda me? Saboda kokarin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda manzon Allah ya nuna cikin hadisi ba shi halatta yin gini a cikin makabarta. To wannan ta sa kushe jin sufaye suna zage su, don saboda shi ba abinda ya yi a ka'irin bid'o'i, su kuma suna son bid'a, yasa kake suna ta zagensa, suna ta la'antarsa. Akwai wata magana da malaminmu Dr. Ahmad ke ya sha maimaita da cikin karatu, kun sha ji, ya ce kuna cewa wahabiya ba sa son annabi, ku samu wani littafi da suka zagi annabi ɗin, ku yi photocopy ku nuna wa duniya cewa ga shi inda wahabiya suka zagi annabi. Tun da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana da littafai, yana da littafin kitabut tauhid wanda muka karanta shi a Usman bin Affan cikin kasir 45 an gane ku yana da littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiliya wato mas'alolin da manzon Allah ya saba a yan jahiliya akai yana da littafin adabul mashi ila sala wannan littafin na takaitaccen sirar annabi littafin sa ne kuma gashi muna karantawa amma fa duk da haka aurin su baya san annabi wannan littafin da muke karantawa fa nashi ne shi Muhammad bin Abdul Wahhab littafin sa ne wannan muftasarus sirar dinnan amma aurin su duk baya san annabi duk wannan ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa kuna fahimta da kyau to shi ne idan an so a zagi mutum sai a ce masa ba wahabi ma'ana mai bin hanyar Muhammad ibn Abdul Wahhab to wannan yan bid'a ne suke faɗin haka amma in ba haka ba ka'idar da awar sunna ba ta dangantuwa zuwa wani mutum ba mu ma cewa mu abubakariyuna ne ko umariyuna ne ko usmaniyuna ne ba mu cewa haka sai dai mu ce mu mabiya sunnar annabi to amma su yan bid'a dan su yi zagi sai su ce wahabiyawa to kaga inda masu tunda kalma ce ta larabci sai aka hausantar da ita sai ta zama gwaranci to idan aka faɗa ma jahili bai ma san me ake nufi da ita ba amma daga sunan Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda idan an ce maka anta wahhabiyun zagin ka aka koyi banka aka yi yabo ne idan an ce maka kai bawan wahhabu ne waye wahhabu din Allah wato kamar yadda a abin nan ne Ummu Jamil matar Abu Jahal da take zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa Muhammad sai ta ce muzammam tace muzammaman a baina wa dinahu qalaina tana cewa mun ki wai ta ga ta ce Muhammad ta yabe an gane ko sai ta ce muzammam wato abin zargi ke kuna fahimta da kyau to shine manzon Allah yake cewa Allah ya kare ni daga zagin su a yamakon su kunduma a shirka ce Muhammad sai Allah ya kare bakin su idan suka kunduma a shirka sai su ce muzammam yace kaga suna zagin wani mai suna muzammam ni ko suna na Muhammad to kaga anan gurin su yan bid'a suna kokarin su zage mu sai suka yi me sai suka yi mu sai ce wahabiyawa ma'ana bayan wahabu su kuma kadirawa da tijjanawa ba haka wani ba abin da ya kamata mutane su gane lokacin da duk aka aibata wata jama'a sai mutum ya samu littafin wannan jama'ar sai su waye suke mana surutu lokacin da duk aka aibata wata jama'a daga cikin mutane aka ce ba su da kirki kar ka yadda a matsayin ka na mai adalci sai ka ce suna da rubutu da suka yi idan ce eh suna da rubutu da suka yi sai a ce to a kawo rubutun su a karanta da shine za a gane suna da kirki ko ba su da kirki amma har kawai a zuwa ce ma ai mutane kaza ai ba su da kirki ai mutane kaza ai yan bid'a ne mutane kaza ai yan kaza ne mutane kaza ai halakakku ne batattu ne yan jahannamiyuna ne yan jahannama ne wannan kadai ba zai wadatar ba idan kana da hankali sai ka ce da suka yi ne a ce ai sun zagi annabi sun yi kaza sai ce to akwai littafin da su ne suka rubuta anan dole a kawo littafi ɗaya daga cikin biyu ko dai wanda aka rubuta musu wani marubuci ya ce sun ce duk wannan ba zai wadatar ba ina littafin su da suka ce su da kansu aga Muhammad bin Abdul Wahhab da littafai to sai a dauko littafin sa ga inda ya aibata wa annabi to amma yan bid'a ba za su iya wannan ba irin yadda mu yau idan muna so mu aibata musu sai mu ce ga littafi kaza an ce kaza tun daga na Hausa har na Larabci muna da littafin da zamu faɗa inda suka rishin ladabi ga Allah inda wani ma ya kwacewa Allah Allahntaka yace shi shine Allah din inda wani yace shi yana aiki da kun fa yakunu ma bayan kalmar kun fa yakun ta Allah shi kadai yanzu ne yazo ya tsamu tsutsu da Allah ya kwata shi ko ya balgaci tashi shi ma duk wannan muna da su ko na Hausa ko na abin nan inda a ce aikin mu kawai mu tsami rabi ga wannan mutanen wallahi wani sai ya barkar Allah ku wallahi sai wani ya barkano abin fada kawai wanda yake na gaskiya ba ƙarya ake musu ba amma ba mu da lokacin su lokacin da muke da shi na tafsiri da hadisi da fiqh da sira idan muka tsaya raddi ba za a samu lokacin sira da tafsiri da hadisi da waye bar su amma dole ana cikin karatu idan dangantakar magana ta zo shikenan sai a fada idan yaso kuma a ce su mutu bai kai jikun Yeah, I'm not gonna. amma wallahi idan mutum yana da abin yana son kawai ya tsaya yayin magana akan wani ɗan bid'a musamman irin wanda suke tara yanzu, me za su ce maka? Me za su ce maka? Ni inda hankali na baya tashi a cikin tijjani, idan ka ɗauka ba wanda yake hakikarin ɗan tijjaniya ba ne, wani bare ne za ka ji ya zage ka a ciki. Haka idan ka zo Kadirawan ba wanda yake hakikarin ɗan Kadiriya ba ne, wani bare ne wanda ya kwatan Kadiriya. Kwace yayi ba ta gidansu ba ce ba. Kowa ya san Kadiriyar garin nan dai inda ta samo asali a Tudun Nufawa. Muna da wannan tarihi. Masu ita suna nan su suka kawo ta garin nan. Waɗansu baƙi suka zo suka kwace musu. Kuma a cikin Tijjaniya din mun sani akwai wanda suke gida ne na malanta, mai gidan ya rasu ya bar yara ƙanana, aka ɗauki halifancin aka ba wani aka ce ya riƙe. Yaran sun girma sun yi karatu, an hana su gadin gidansu, an riƙe halifancin an kwace. Duk mun san wannan, za su ce ba mu sani ba. Tun Kalu Rawi na dare ya ce to ka riƙe halifanci ka ce sai ya zagi girma, to ya girma ba su gane shi. Kalu Rawi ne faɗa ba ni bane ba. Kalu Rawi ne faɗa. Don haka insha Allah wani lokaci za a samu a yi lacca mai nane ma waye Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, don ka gane ko wani abin mamaki su waɗanda suke zage Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, akwai wanda yake cewa ai Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ɗin nan ba ƙaramin lalataccen mutum bane ba, ai Ibn Taymiyyah duk littafansa ya karanta ya lalace. Kaga jahili bai san ma waye Ibn Taymiyyah waye Muhammad bin Abdulwahab ba, saboda shi Sheikh Muhammad bin Abdulwahab an haife shi shekara 1115, ya mutu shekara 1206. Ibn Taymiyyah kuwa an haife shi shekara 661, ya mutu shekara 728. Ma'ana shekara 100 nawa tsakanin Ibn Taymiyyah da Muhammad bin Abdulwahab. Inda cewa akai Muhammad bin Abdulwahab ya karanta littafin Ibn Taymiyyah, to ba za a ce kuskure akai ba. Amma fa wai Ibn Taymiyyah din kan da ya mutu shekara 500 baya shi ne ya karanta littafin wanda aka haifa yau ya lalace. Amma wannan sai mutum ya yi rawani ya rike kandiri kuma ya malami ne. Wallahi ni shi yasa bana damuwa, duk wanda suke zagi nan ka duba, duk wanda ya zagi a cikin Tijjaniya ba shi ne ɗan Tijjaniyan arzikin ba, kuma duk wanda ya zagi a cikin Kadiriyya ba shi ne ɗan Tijjaniyan da ba ɗan Kadiriyyan arzikin ba. ‘Yan Kadiriyyan arzikin suna nan mutane kirki ne kowa ya san su, ‘yan Tijjaniyan arzikin suna nan kuma mutane kirki ne kowa ya san su. Amma daga wani wanda ciwon hasada ke cin shi bai samu shugabanci ba a cikin Tijjaniya, ya rasa inda zai sa kansa, a ina zai zauna, a Kaduna, a Bauchi, a Kano, bai samu suke nufin kawai mutum. Irin su ne kawai suka zo su lalata al’amura kar shari’a ta kafa a kan kawai an yi kwangilan mutane su zo su yi zagi da cin mutunci. Ka saurari duk kasu ɗin da aka yi, kai ka ji wani ɗan Tijjaniya wanda yake mutumin kirki cikin Tijjaniya ya yi zagi ya yi cin mutunci? Ka ji guda ɗaya daga cikinsu wanda ya zagi ya cin mutunci? Ka ji wani ɗan Kadiriyya mutumin kirki wanda ya zagi ya cin mutunci? Sai ba da gurbin Kadiriyya. Ka san shi baki ya san abin da zai faɗa amma bai san ansar da za a bashi ba. Wannan ya ce yana son a yi masa bayani kan ya hakikanin istihara a kan koyarwar sunnan manzon Allah. Istihara kan koyarwar sunnan manzon Allah za ka yi sallah raka'a biyu. Wannan sallah raka'a biyu waɗansu malamai suka ce a kowane lokaci za ka iya yinta don tana cikin zawatul asuba. Ko da lokacin karhancin nafila ne ya halatta kai. Bayan ka yi sallah ɗin ka gama sai ka karanta du'a'ul istihara ɗin. Wanda kamata ya yi ka haddace shi, in baka haddace shi ba ka san ma'anar don ka faɗe ta koda da yaranka ne. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik al'azim anta ta'lam wa la a'lam wa kaza 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 zuwa ƙarshe wa taqdiru wa la aqdiru zuwa ƙarshe. Wannan idan ka karanta abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina neman kudura, ina neman kaddarawarka ta hanyar kudurarka, ina roƙonka daga cikin fadlanka mai girma, ina neman zabinka
ta hanyar ilimin ka, ina roƙonka daga cikin fadalarka mai girma, kai ka san ni ban sani ba, kai kake da iko, ni ba da iko, ya Ubangiji, in har wannan abu zai zama mun alkhairi a addinina da rayuwata ka kaddara mun shi, in kuma zai zama mun sharri a addinina da rayuwata ka canja mun shi, ni ma ka canja ni daga gare shi, shine a takaice abin da ta kusa. Ya kamata mutum ya kiyaye ta, akwai ta a rubuce, ina jin akwai cikin sunan Muslim, ina da fahimta, ina jin a oba nan bane ba shi a sha mai duburi ne cikin tafsirin, na rubuta musu haka a cikin takarda wannan ta kunshi sallar da bayanin yadda ake karanta addu'ar, na rubuta ta da Larabci, na kuma rubuta transcription ɗinta na boko ga wanda ba iya karanta, in dai ban manta ba mako mai zuwa insha Allah sai in zo muku da takardar duk kuma hoto start kowa ya samu ya gaida take a sunnar manzon Allah insha Allah. Alaikum salam. Tambayar sa ta biyu kuma ya hakuri, na farko dai kafin tambaya yayi ta maganganu waɗanda suke na alheri gaba da ni, ina fatan Ubangiji ta'ala ya ɗora ni sama da inda kake mun zato, kuma yayi ta addu'a, nagode Allah saka maka alheri, sannan daga ƙarshe kuma yake nuna kamar Ubangiji ta'ala ya masa gamdakatar wajen yin ayyuka na alheri da kaza da kaza da kaza, ya kirdiga su da yawa, wanda har yake ganin lalle idan ya kwatanta da ayyukansa na ɓarna da na alherin nan, to zai iya yadda da cewa na alherin nan su suka fi yawa. To yanzu menene matsayinsa? Matsayinka sai kai ta godiya ga Allah da dawwama a kai, karka rudu da aikin, karka ce mun hautu da mun tsira, a'a kai ta fatan Allah ya karɓi rayuwarka akan haka. Kana maimaita rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antar rahim, kai ta roƙon Allah, Allah ya karɓi rayuwarka akan haka, wannan shine abin da yake komai muhimmanci, wannan ba karamin gamdakatar bane, duk lokacin da ka ganka akan shari'a karka dauka dabara ka ce gamdakatar dan Ubangiji, Allah ya dora maka shari'a. To me kace Sa'idu? Kace da muka yi bayanin da kuma muka ce sati ne zuwa zamu kawo takardar da kunshe ta, amma insha Allah, amma istikhara irin wanda yan bid'a za su faɗa, wannan kuma duba ce, duba ce, ko a ce za a yi sallar raka'a dubu, wannan duba inda ba ko raka'a 15 ba ba sunan manzon Allah, daga raka'a 11 sai 13, kai raka'a 100, raka'a 1000, duk inda ka ji raka'a 2000 ce ba ta cikin koyar manzon, an gane ko? Na
wannan
mutum yayi istikhara, wato abinda dangane da abinda kai istikhara din, ba wai mafarki zaka yi nuna maka ba, a'a zaka ji kamar ka ƙara natsuwa da abin a zuciyarka, jin na ƙara natsuwa akai sama da jiya, alama ce ta cewa Allah ya zaɓa mun shikenan, in kuma Allah bai zaɓa ma shi ba, za ka ga abin ya ragu san shi a cikin zuciyarka, ya ɗan ragu, ko kuma yau ɗin ka tashi ka waye gari ka gano wata matsala da jiya ba ka hangenta kafin ka yi istikhara ɗin, to alama ce ta ne cewa Allah ya zaɓa maka gefensa, sai ka kauce masa kawai, sai kai maza ka ture shi, shine har suke cewa amma mutum ba zai yi aiki da wani matsayi da yake da shi da kafin istikhara ba. Misali, tun kafin istikhara dama ka tabbatar kai kan kana son wancan kuma ba za ka daina ba, sai kai istikhara kuma sai ka ce dama na yi istikhara, in kana da wani matsayi kafin istikhara dama ba za ka yi aiki da shi bayan istikhara, an gane ku? Ana son ita istikharar ce za ta samar da matsayi, yinta ya zanto sababin zuwan matsayin, to shi da suka yi aiki da su. So ɗaya ne ake istikhara, waɗansu malamai sun nuna in mutum ya yi taso biyu sau uku babu laifi, amma dai so ɗaya ne istikhara ya wadatar. A iyakacin sani na ba waɗansu rane ku da aka ke bacin istikhara, shi ya sa malamai suka ce sallar istikhara don ana yin ta a kowane lokaci, ka ga ba a keɓance ko da lokacin karhancin nafila ke. Mutum na iya ta da wake bancin lokacin bikin a iya kusa sai zuwa Allah na nuna jinka kasa ɗin saurai girin zai cika, yana lura da minti lokacin da annabi ke tare da ummuna Khadija, ita kaɗai ce bai mata kishiya ba. Ya Allah, najashi sarkin Habasha, to a lokacin bayan mutuwar Khadija, ka gane auren ummu Habib bayan mutuwar Khadija, bayan ma manzon Allah ya hijira ne zuwa Madina, domin bayan mutuwar Khadija ba wata kuma da annabi ya aura sai Aisha radiyallahu anha sai dai bata tare ba kafin ta tare kuma aure Sauda. Sauda kuma dama tunda bazaura ce ana auren ta tare, to sai waɗansu ma suke nuna kamar bayan Khadija ya aure Sauda ne. Yayin da bayan Khadija Aisha ya aura kafin Sauda, sai dai ita Aisha bata tare ba sai bayan da aka je Madina. A'a ba Khadija bai ce ni zai yi kuma sai Umma Habibu bai ke magana. Ai shi ne na faɗa masa. Na'am. Wa alaikum salam. Hadisi shi ne mutumin da bai roƙi hadisi daga wajen wani ba, amma sai ya yi amfani da wata kalma da ta iya ba da ma'anar ya ji daga wurinsa. Kamar sun taɓa haɗuwa da wannan malamin, wannan malamin mashahurin malamin hadisi yana so, amma shi bai ji wannan hadisin daga wurin su ba, ya ji daga wajen wannan ne. Kaga akwai mutum da ya tsakanin su, to da ya zo baya son ya ambaci wannan dan bai shahara ba, so yake nuna ya samu kallon ji daga wajen wannan tunda mashahurin malami ne, sai ya tsallake wannan din ya ce daga wannan. To ka'idarsa a maimakon ya amfani sai haddathana fulan, ya ambaci sunan wannan, kaga ya yi ƙarya, da haka ba za a yi hadisin sa ba. Idan zai ce haddathana dole ya faɗi wanda ya bashi hadisin sannan wani, to kuma ina ganin wannan zai rage wa hadisin sa daraja tunda bai shahara ba, ko zai rage masa shi kansa daraja tunda bai ji daga wajen wannan kai tsaye ba kenan. To a madadin haka sai ya amfani da kalmar da an, ya ce an wani. To kalmar an ta iya yi wa na ji daga wurinsa ni da shi, ta iya yi wa na ji daga wajen wanda ya ji daga wajensa. Saboda wannan ma'anar da za ta ɗauka guda biyu, na yi amfani da ita don in ribaci wanda ba su san wannan yaren na malaman hadisi ba, sai kawai an wani kamar ni na ji daga wajensa kenan. To wannan shi ne tadlisi, kamar wata 'yar zamba-zamba ce haka ƙanƙanuwa, amma ta cikin zance. An fahimta ko? To idan mutum yana irin wannan ba za a karɓi wannan ba na cikin nan, sai abin nan yana da kashe-kashe shi da zulisi ɗin, amma ba lokacin sa muke ciki. Amma dai wannan bi ibara mujaza shi ne ta zulisi. Wama ata mudallasan lawani fal awwal al ikhbaru bi sayf wa an yanqulu mimman fawqahu bi an wa an wa thani la yanquluhu lakin yasif aw saqahu bima bihi la yan'arif. Idan kun manta mun dade da karanta bai goniya ko? Ala kulli hal, bi ibara mujaza wannan shi ne. Daga kai shi ke alaikum salam. Ba su zage yanzu ba? Wadanda suke zage yanzu ba? Wai yan daba ko kuwa? Wato abin da nake so ku gane, duk irin wannan tsangwama za a yi ta kuma za ta zo za ta wuce insha Allah. Kada ƴan hizba su damu, su samu damuwa dangane da irin wannan tsangwama ko zagi ko cin mutunci. Kuma mu mun san yanzu dan akwai wanda suke kulle-kulle a ƙarƙashin ƙasa, ya za su yi su karya su targada harkar shari'ar musulunci ta hanyar ziga, wato ɓata garin mutane, su fito ma su rinƙa yin izgili ga shari'a. Lokacin da suke kamar suna ganin mu suke cin mutunci, ba su san ba suna wulakanta addinin Allah ne, kuma sakamakon na jiransu. Dan ban ga dalilin da mutum zai alfahari da saba wa Ubangiji ba kuma ya dauka cewa wai zai samu rabo gobe kiyama. Dabi'a ce ta mutanen da malahum fil akhirati min khalaq, ba su da rabo gobe a lahira. Da haka yin hizba su samu kwarin jikin su, yin hizba su kare yawa, jama'a ba su kare shiga cikin harkar hizba. Ba mu ce yin hizba su je su kai hari su daki wani ko su cuci wani ba, amma duk lokacin da wani zo zai muku ta'addanci kuna da dama ku kare kanku. Wannan shine ka'ida. Kuma wallahi 100% muna tare da duk dan hizbar da ya tsaya kan adalci zai yi aiki dan Allah, muna tare da shi 100%. Sai da duk abin da za a yi mana a yi mana, amma maganar hizba sai an yi ta Kano insha Allah. Ko maganar shari'a sai an yi ta insha Allah. Babu ja da baya, kar ku taɓa tsammanin akwai ja da baya game da cikin harkar shari'a. Babu wannan. Shiru da kuka ji an yi an sarara akwai shirye-shirye ne a ƙasa. Za ku ji su.
Insha Allah.
Ina fatan kun fahimta. Za ku ji su. Kuma abinda kawai za mu ci gaba da yi shi ne addu'a. muna yin addu'a muna shiri mu fa ɗan ƙasar nan ne wai dan Allah yaya za a yi dan ka duba ɗan na dai ko irin wahalar da abace ba su a ƙasar nan ya dake su waɗansu ya kashe waɗansu a kori waɗansu Amerika da Ingila duk sun janye a kawai dan mun sa kayan hizba waɗansu ko sun zo sun yi mana nufi ne sai sa mu janye ko dan an san goyi mu anguwa kuma wannan tsangwamar shirme ne daga ranar da muka fito muka yi fareti muka yi kabbara magana ta riga ta kare saboda haka dan Allah kar ma ku samu wata damuwa wai kawai dan waɗansu karnuka suna muku haushi a gefe su bata muku lokaci za ku tafi gona wai kare ya ana ku tafiya gona ba zai yi ba Allah shi taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai makiya shari'a wanda suke kulla makirci wai kawai dan su raba kan musulmi su kawo husuma da kisan kai da rikici su riga zuga in iska suna ta'addanci ga mutane ya ubangiji ka fallasa su ka tona musu asiri duk waɗanda za su kashe kuɗi dan su raba kan musulmi su yi amfani da mukami dan su raba kan musulmi su yi amfani da ayyukansu na tsaro ko riga su fashe dan su raba kan musulmi ya ubangiji ka raba su tsakaninsu da zuciyarsu ya Allah ka sa sabani a kan su a samu sabani tsakanin hannun dama da na hagu ubangiji ta Allah ka wargaza ne su kuma mun yi tayin alkanut kenan akai bi iznihi ta Allah yanzu haka nan ma za mu yi alkanut yanzu insha Allah.